الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيهك godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu wannan yammaci na Lahadi. Yau muna 11 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1444. A kidan miladiya yau muna 2 ga watan 4 shekara ta 2023. Mun dawo wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma domin mu ci gaba da bibiyan Al-Qur'ani domin fahimtar ma'anonin sakonnin da ke ciki. A har kullun roƙon mu da Allah subhanahu wata'ala, Allah ka azurta mu da zakata masu kiyaye gaskiya, da harasa masu faɗin gaskiya, da gaɓuɓa masu aiki da gaskiya. Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana imani, kada mu yi abin da zai gurɓata mana imani bayan mun yi aiki mai kyau. Muna nan a cikin suratul Fatihatul Kitab. Jiya mun karanta wannan sura, kuma muka fara gabatar da waɗansu bayanai dangane da ita. Mun ji cewa wannan sura ta Fatihatul Kitab sura ce wacce take tana da sunaye da yawa. Malamai da dama sun ambace ta da sunaye har 20 da wani abu, kamar da al-Imam Suyuti ya kawo a cikin littafin Al-Itqan, haka nan al-Imam Al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa Al-Jami' li Ahkamil Qur'an. Sai dai malamai sun fifita cewa galibi waɗannan sunaye an haɗa da sifofi, an haɗa da aikace-aikacen sura. Amma abin da ya fi tabbata dai akan sunayen wannan sura, sunaye ne ba su wuce guda 5 ko 6 ba, kamar Al-Fatiha ko kuma Fatihatul Kitab ko kuma Ummul Qur'an ko Ummul Kitab ko kuma As-Sala. Duk mun yi bayani akan wannan da dalilin da ya sanya aka kira suratul Fatiha da waɗannan sunaye. Mun ji cewa ayoyinta guda 7, babu wani malami da ya saba. In ma akwai saɓani, saɓani ne wanda ba za a yi la'akari da shi ba, domin kusan ijma'in al'umma ne cewa ayoyin Fatiha guda 7. Ko da ka ji wani malami ya ce ayoyinta guda 6 ne, wannan saɓanin ba za a kalle shi ba, ba za a yi itibarinsa ba. Kusan ijma'in al'umma ne cewa ayoyin Fatiha guda 7 ne. Kuma muka ƙididdige cewa ƙidayen malaman Kufa, kamar Asin wanda yake akwai abin nan Shu'ba da Hafs, suna ƙidaya da Hamza da Kisa'i, suna kida bismillahir rahmanir rahim a matsayin aya daga cikin ayoyin Fatiha. Shi yasa Qur'anin da ke hannunka idan ka duba zaka ga bismillahir rahmanir rahim a gabanta an rubuta daya, wanda ke nuna maka cewa ita ce aya ta farko a cikin ayoyin Fatihatul Kitab. To mun dai kididdige yadda za a sami bambancin lissafin waɗanda suka kida bismillah, to sun hada ghayril maghdubi alaihim waladdallin, sai zama aya ɗaya ce. Waɗanda kuma suka ɗauka cewa ba aya bace, wato bismillah ba aya bace, to sun hada, sun raba ghayril maghdubi alaihim siratal ladina an'amta alaihim, sai suka tsaya anan a matsayin aya, ghayril maghdubi alaihim waladdallin a matsayin aya. Sannan mun karanta kaɗan daga cikin dalilan da ya sanya ake kiranta da suna ummul kitabi. Ana kiranta da haka ne saboda da ita ne aka fara rubutun mushafi, alqur'ani mai girma da ke hannun musulmi. Duk wanda ya daga zai ga cewa fatihatul kitabi ita ce a farko, ko da ko ba ita ce farkon sauka ba, amma dai ittifaqin al'umma ne tun daga farkon su har ƙarshen su cewa fatihatul kitab ita ce farkon rubutu a cikin alqur'ani. Haka nan kuma a cikin sallah ita ce suran da ake fara karantawa. Wannan ya sanya ake kiranta da suna ummul kitab. Mun kawo waɗansu daga cikin falalolin wannan sura ta fatihatul kitab da kasancewanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah ya kira ta da suna, ya raba karatunta tsakankanin shi da bawa. Bawa zai samu abin da ya roƙa, shi kuma Allah subhanahu wataala ya cancanci abin da ya cancanta. To ala ayal da mun dan tattauna akan abin da ke da alaka da fatihatul kitab a jumlace. To idan za mu shiga farkon karatu, akwai isti'aza wanda yake ko alaramma yanzu sai da ya fara karanto isti'aza. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, sannan akai bismillah, sannan aka shiga cikin sura. To wannan lafazi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ana kiran wannan lafazi al-isti'aza. Al-isti'aza ma'ananta kamar yadda zamu ji a gaba shine rabewa a wurin Allah, fakewa a wurin Allah, ana neman kariya daga dukkan sharri, wannan sharri na sarari ko na boye. Kalmomi ko in ce lafazza guda biyu ne, suna kishiyantar juna. In aka ce al-iyabu, al-iyabu wato fakewa a wurin Allah ana neman kariya daga sharri, kamar yadda in aka ce al-li'abu shi kuma raɗewa a wurin Allah ana nemo alheri. Da haka akwai al-iyabu akwai kuma al-li'abu. Da haka al-li'abu yana neman alkhairi daga Allah, al-i'abu yana neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala. Isti'aza asalin ta ayin al-Qur'ani mai girma ne ya tabbatar da ita, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin suratul Nahl, fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Idan kai nufin zaka karanta al-Qur'ani, to kai nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shaitan jefaffe. Sai malamai suka fahimci cewa ashe duk wanda ya tashi zai karanta al-Qur'ani, sawa'un ko a wajen sallah ko a cikin sallah, to yana da buƙatun yayi isti'aza saboda cika umarnin Allah subhanahu wataala, idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga shaitan wanda yake jefaffe. To malamai akwai waɗanda su a fahimtar su tunda an ce fa idza qara'ta al-qur'ana, sai suka dauke shi al-amirin fi'ili madi, in ka karanta al-Qur'ani, sai suka ce kenan yanzu sai ka gama karatun al-Qur'anin a ƙarshen karatunka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amma dai wannan ba shine ra'ayi mafi inganci ba, ba kuma shine ra'ayi nagartacce wanda malamai suka tafi akai ba. Waɗansu ƴan tsirarun malamai ne suka fahimci haka. Ka san fahimta mutanen duniya ba sa ittifaki akan fahimtar abu daya. Sai waɗansu suka fahimci cewa to ai sai an gama karatun kenan. Aka ci gyaran su aka nuna musu ai wannan uslubi ne na larabci. Dubi yadda Allah subhanahu wataala yake cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akwai wurare ko kuma idza zalzilatil ardh, akawo wani abu da sigan idan ya faru, amma ana nufin idan zai faru, in ya faru nan gaba, amma ana gaya maka kaman ya riga ya faru. Idza jaa, in ya riga ya zo, ya riga ya zo, an faɗi shi da sigan mabi, amma ana nufin idan ya tabbata hakan nan gaba. To ala ayyi hal, magana ne ingantacciya ita ce idan zaka fara karatun al-Qur'ani mai girma sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin cika umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. To malamai sun yi sabani, mene hukuncin yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a yayin da mutum zai fara karatun alqur'ani, ko kuma yayin da mutum zai yi karatu a cikin sallah? Waɗansu malamai sai suka tafi akan cewa mustahabbi ne. Wannan shine ra'ayin jumhurin malamai, cewa mustahabbi ne. An so idan zaka fara karatun alqur'ani ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sawa'un ko a cikin sallah ko a wajen sallah. Suna ganin wannan a matsayin mustahabbi ne, wanda ya barta bai zunubi ba, bai saba ma Allah ba. Amma akwai waɗansu malaman da su kuma suke ganin idan a wajen sallah ne to mustahabbi ne, in kuma a cikin sallah ne wajibi. Akwai kuma malaman da suke ganin cewa matuƙar dai zaka fara karatun alqur'ani mai girma ne, to ya wajaba ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wannan wajibi. Kuma cikin dalilansu suka ce umarni Allah ya bada fasta'idh billahi, ka nemi tsarin Allah. Kuma ka'ida ta usuli shine duk lafazin da ya zo da umarni, in ba an samu wani dalilin da ya sassauta shi ba, to wajibi ne. Idan Allah ya bada umarni a cikin alqur'ani ko a cikin hadisi manzon Allah ya bada umarni, to in dai ba an samu wani dalili da ya sassauta wannan umarnin ba, to asali wannan umarnin wajibi ne. Da haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, suka ce to da wannan muna iya fahimtan cewa lalle wannan wajibi ne mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yayin da zai fara karatu. Suka ce maimakon a samu dalilin da zai raunana wannan wajibcin, suka ce aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ƙarfafa wannan, saboda tutur manzon Allah zai karanta alqur'ani ko a cikin sallah ko a wajen sallah, to yakan karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ba karanta ayin alqur'ani ne kafa hujja ba, ba wannan ba, wannan ba tilawa ake kiranta ba, wannan istidlal ake kira. Kaman kana neman ƙarin haske sai wani ya jawo maka ayin alqur'ani, a wannan lokaci ba buƙatun sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amma yayin da zaka yi tilawa, musamman irin wanda ake yi a cikin sallah, ka gama du'a'ul istiftah, to zaka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sannan kai bismillah ka fara karatu kamar yadda muka yi bayani a kwanaki da suka gabata. To da haka aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dawwama akan yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana tabbatar maka da cewa yin isti'azan nan fa aba ce wajiba a cikin karatun alqur'ani. Sannan cikin dalilan da suka ƙara kafa hujja da shi cewa yayin da kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana tunkuɗe sharrin shaitan ne, kana neman Allah ne ya kare ka daga sharrin shaitan, to ai sharrin shaitan wajibi ne ka nisanci sharrin shaitan. To duk abin da zai kai ga ba za ka iya yin wajibi ba sai ka yi shi, to ya zama wajibi. Ila an fahimta, dole ne ka nisanci sharrin shaitan. To ta yaya za ka yi ka nisanci sharrin shaitan idan ka nemi Allah subhanahu wata'ala ya tsare ka daga sharrin shaitan? To ashe neman tsarin Allah daga sharrin shaitan a wannan lokaci ya zama wajibi. Ila an fahimta, wannan yana daga cikin dalilan da malamai suke cewa yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim yayin fara karatu yana daga cikin wajibai. Wannan magana tana da ƙarfi ƙwarai da gaske, kuma mun fi samun natsuwa da wannan magana saboda irin waɗannan dalilai da su waɗannan malamai suke kafawa, wanda yake ya fi ƙarfi fiye da a ce wai fara yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko fara karatu da shi a matsayin mustahabbi, in baka yi shi ba babu laifi. Sannan lafuzza waɗanda ake yin isti'aza, alqur'ani mai girma dai ga abin da ya kawo. Fa idza qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, ashe idan ka zo ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, to ka bada umarnin da Allah subhanahu wata'ala yayi, saboda fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Kai kuma sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, karara ka cika umarnin Allah subhanahu wata'ala. Wannan lafazi shine sanannen lafazi wanda mafi rinjayen malamai suka tafi akai.
akwai daga cikin malamai ma waɗanda suke ganin ba za ka yi ƙari akan wannan ba amma wannan magana ba ta da ƙarfi saboda akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ƙari akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a wata riwaya ma ya ka a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi da wannan sai malamai suka fahimci asali shine kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma idan ka ƙara da as-sami'il alim saboda ayan alqur'ani ne girma tana cewa wa imma yanzaghannaka minash shaitan nazghun fasta'idh billah innahu sami'un alim ko kuma innahu huwa as-sami'ul alim afassilat to da haka idan ka ƙara da wannan kuma dama gashi ya tabbata a sunna to kai lafazi daga cikin lafazan da addini ya yarda shi haka nan kuma idan ka ƙara da min hamzihi wa nafsihi shi ma yana daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara musamman a lokacin da yake karanta idan zai yi sallah min hamzihi daga fisgan shedan wa nafsihi da girman kai wa nafsihi da kuma waƙe-waƙe da kide-kide irin na shedan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ƙara su lokacin da zai karanta lafazi na isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da wannan sai mu fahimci cewa kenan ashe lafazin zai iya takaituwa akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kai wannan ba za a ce kai bid'a ba haka nan kuma idan ka ƙara da as-sami'il alim minash shaitanir rajim ba za a ce kai bid'a ba haka nan in ka ƙara da min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi ba za a ce kai bid'a ba duk cikan su tabbatattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kasance a kodan ɗan tsararrun malamai musamman a wannan zamani waɗanda suka tafi akan cewa ba za ka takaita kawai akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba sai ka hada da as-sami'il alim din nan ko kuma ka hada da min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi akwai irin su Shaykhul Albani su suna fahimta Qur'ani ya ce fasta'iz billahi minash shaitanir rajim aikin annabi kuma sai ya ƙara to su suna fahimtar sai ka ƙara din amma wannan ya saba ma abin da jumhurin malamai na magabata suka tafi akai da jumhurin malamai waɗanda yake waɗanda ma suke cikin halin rayuwa dan haka abin da ya fi zama daidai lafaz ba ne guda uku duk wanda Allah ya baka iko kai ka dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai suna bayanin cewa cikin ababen da ya kamata a fahimta lokacin da ake yin isti'aza to kana neman tsarki ne bakin ka ya tsarkaka daga irin shiririta da ya sassun magana da maganganun kawai da shedan ya sanya ka kafarta su da harshenka to yayin da ka zo sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato kana neman Allah ya tsarkake maka bakinka daga irin waɗannan miyagun kalamai da ke fitowa daga irin ƙarerai da ke fitowa daga irin giba wani lokaci da ke fitowa daga bakinka daga irin batsa wani lokaci da ke fitowa daga bakinka ko kuma habaici da ke fitowa daga bakinka ko ire-iren waɗannan kalmomi kalmomin shedan to yayin da zaka fara karatun alqur'ani mai girma zaka faɗi kalmomi na Allah zaka faɗi kalmomi mafi albarka mafi alkhairi to a wannan lokaci sai aka shar'anta maka kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka nemi kariyan Allah subhanahu wataala domin ya tsarkake maka harshenka ya tsarkake ka daga waɗannan miyagun kalmomi da ya fito daga bakinka to kaga shi yasa kamar yadda muka yi bayani a zama biyu baya rashin fahimtar irin waɗannan abubuwa sai mutum ya ci karatun alqur'ani bai ma san dalilin da yasa yake karatun ba to wai ana son ne ka halarto da cewa yayin da zaka karanta alqur'ani za ka karanta maganan Allah magana mafi daraja mafi cika mafi daɗi mafi mahimmanci babu wata shari'a sama da ita saboda magana ne na Allah subhanahu wataala to kana da buƙatuwan kai kintsi da tattali na tsarki tsarkin nan na harshe da tsarkin zuciya yayin da zaka karanta maganan nan domin Allah subhanahu wataala ya taimake ka ka gane saƙon ka kuma samu daman aiwatar da shi to wani sai ya zo kawai ba zai wannan tunanin ba kawai zai fara karatuwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to ya kamata ka hararo cewa yanzu zan karanta babbar magana maganan Allah subhanahu wataala to da ka yana da bukatun ka nemi taimakon Allah domin ya tsarkake maka wannan bakin naka da shiriri take yawan fitowa a ciki. Wani lokaci ƙarya, wani lokaci giba, wani lokaci annamimanci, wani lokaci kaza, wani lokaci kaza, matsaloli daban-daban na harshe. To ya kamata ka halarto da wannan lokacin da zaka karanta maganar Allah subhanahu wataala, kuma ka halarto da cewa lokacin da kake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, to kana fa nuna gajiyawanka ne, kana nuna kudaran Allah, saboda wani maƙiyi ne amma fa maƙiyin abuyi, maƙiyin ba ka ganin shi sai dai shi yana ganin shi da rundunansa. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu, shi wannan maƙiyi yana ganinka, yana jinka, yana ganin faɗitashinka, kai kuma ba ka ganin shi. To idan yana son ya kulla maka kullalliya, ya kulla maka makirci, ta ya za ka yi ka tsare kanka daga sharrinsa? To sai dai ka koma wurin wanda yake ganin shi, yake da iko a kan shi, ya kuma isa ya tankwara shi, ya lankwasa shi, ya karya shi ko ya halaka shi. To shi ne sai ka koma wurin Allah, kuma kana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kana mai nuni akan cewa ya Allah ne gajiyayye, kai ne mai kudura. Ya Allah, wannan maƙiyin nawa na ɓoye ba ni da yadda zan yi da shi sai in na samu tallafi daga gare ka. To ya Allah, ina neman tallafi daga gare ka, ka taimake ni akan wannan maƙiyin nawa wanda yake shi ne maƙiyi na ɓoye. Dama mun san maƙiya guda biyu ne, akwai maƙiyi na ɓoye, akwai maƙiyi na sarari, kuma duka Alƙur'ani mai girma ya kawo bayani a kansu. Maƙiyi na sarari cikin mutane kenan, shi wannan babban abin da za ka yi ka ga ka kuɓuta daga sharrinsa shi ne kai ta kyautata masa. Maƙiyinka na cikin mutane ka kyautata masa, ka yi haƙuri da shi, ka yafe masa, ka riƙa yi mishi alheri. Shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, qubil aqwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'in billahi. Sai Allah ya kawo tsakankanin maƙiya guda biyu, ga maƙiyi cikin mutane, ya za ka yi da shi? Sai Allah ya ce qubil aqwa, kai ta haƙuri, wa amur bil urf, kai ta umarni da abin da shari'a ta sani, wa a'rid 'anil jahilin, ka riƙa kauda kai. Kaga wannan maƙiyi cikin mutane ke. To amma cikin aljannu fa sai ya ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'in billahi, shi a lokacin nan kawai isti'aza da Allah ake a samu kariya daga gare shi. To haka ne irin wannan ayan ma Allah ya sake faɗi a wata ayan, yace idfa' billati hiya ahsan as-sayya fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin 'azim. Amma maƙiyin shaidani fa sai ya ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhuru. Maƙiyin cikin mutane, to ka riƙa rama mishi mummunan da ya maka ta hanyar yin kyakkyawa, kana kauda kai, kana yafiya, kana taga mishi kafa. Amma shi maƙiyi cikin aljannu fa shi wannan isti'aza da neman tsarin Allah subhanahu wataala za ka riƙa yi. Irin wannan ayan Allah ya faɗi a cikin suratul fussilat, idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha kama inda mukabaru. Akwai ayoyi ne kusan guda uku a cikin Alqur'ani wanda suke wannan bayani, cewa shi maƙiyi na cikin mutane, yadda za ka yi ka kuɓuta daga sharrinsa shi ne kai ta kyautata masa, kai ta haƙuri da shi, kai ta ɗaga masa ƙafa, kai ta kauda kai. Shi kuma maƙiyi cikin aljannu fa da shaidanu, shi kuma tsakankaninka da shi kawai isti'aza, ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala, kada ka yadda da wani abu koma bayan wannan, saboda shi ba a iya daidaitawa da shi. In ka riƙa yankan naman jikinka kana bashi, to yana nan yana kallonka a makisa ne, ina zai samu dama akan ka ya ɓatar da kai ya halakar da kai? To da haka shi maƙiyi na cikin shaidanu da irin wannan isti'azan ake bin shi a samu tsarin Allah subhanahu wa ta'ala har a kai ga wato an kuɓuta daga sharrinsa. To shi yasa sai malamai suka ce, to tunda wannan shi ne tasirin isti'aza, to menene ma'anin isti'aza? Yayin da ka ce a'udhu billahi, shi ne muka kawo a farko cewa al'iyab shi ne neman tsari, wato ma'anar a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana cewa ne altaji'u ila Allah wa altasiqu bihi ko wa altasiqu bi janibihi min sharri kulli bi sharri cewa ko na faki na radi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ina mai neman tsarin Allah daga dukkan sharrin ma'abucin sharri akwai sharri mafi girma shine sharrin shida to akwai dan sharroran bayan waɗannan ko babu akwai sharrora bayan waɗannan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da anika neman tsarin Allah daga sharrin fushi ko arika neman tsarin Allah daga sharrin fushi ya koyar da mu neman tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin dare idan ya yi duhu ya karantar da mu neman tsarin Allah daga sharrin masu hasada idan sun yi hasada ya karantar da mu neman tsarin Allah daga sharrin masu sihiri da haka ababen da suke da sharri suna da yawa amma duk cikan su dai zaka ga ogan su wanda suke rufa ma baya shine shedan to shine ma'anar lokacin da kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana cewa ne ina fakewa a wurin Allah ina rabuwa a wurin Allah subhanahu wataala ina mai neman kariyar sa daga sharrin dukkan wani abu ma'abucin sharri shine abin da kake faki malamai sun yi bayani kan cewa yayin da mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ce ne ya Allah ka tsare ni ko kuma ya Allah gani na rabu da kai ka tsare ni daga shedan jefaffe kada ya cutar da ni a cikin addini na kada ya cutar da ni a rayuwata kada ya tunkuɗe ni daga aikata abin da kai ka umarce ni aikata kada kuma ya mun talala uwa ya hana ni ko kuma ya sa in aikata abin da kace kar a aikata shine ma'anar wannan wato Allah ya tsare ka kar shedan ya cutar da kai a cikin addini idan ya maida mutum fasiki ya maida mutum mujrimi ya maida mutum mai yawan sabo mai yawan fito na fito da Allah sai kaga shedan ya cutar da shi to wani lokaci kuma shedan yakan iya cutar da kai ma a gangan jikin ka ko a rayuwarka ta duniya ya gunzuma maka bakin ciki da tashin hankali shedan yana yin wannan mutum ya ta bakin ciki babu dalili ko kuma ya rika firgita ka a bacci ka tashi ka ji gaban kai yana ta ras me dalili shedan ne kawai akwai irin wannan ko shedan ya jarabce ka da tsoro kai ta tsoron abin da yake ba shi da tabbas duk wannan cikin tarin shedan ne domin kada ya baka kai sukuni ko kuma shedan ya ta zuwa yana maka sata kai ta ganin dukiyanka ana kwashewa kuma shedan ne domin ya hada fada tsakankaninka da matanka muna da hadisin Abu Hurairah wanda ya rika shedan ya rika zuwa yana satan abincin zakka da aka kawo har sai dinna Abu Hurairah ya kama shi sananna abu ne wannan shedan yana iya yin wannan kaga duk wani cutarwa ne a duniyance shedan yana iya haramta maka albarkan abinci irin yadda ya taba zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cin abinci da sahabbai sai ya turo wani mutum ya zo da bismillah ba kawai zai soma hannu abincin sai annabi ya rike hannun annabi ya ce na rike hannun shedan tare da hannun shi yace yayi haka ne saboda ya haramta mana albarkan abincin nan to kaga duk waɗannan waɗansu salo-salo ne na shedan ne ya cutar da kai to shine sai bawa sai ne mai tsarin Allah subhanahu wataala daga irin waɗannan makirce-makirce na shedan to shi wannan lafazi kamar yadda muka ji a cikin lafazin isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim mun ji ma'anar a'udhu al-iyad shine fakewa a wurin Allah da neman kariya daga gare shi daga dukkan sharrin ma'abucin sharri. To a'udhu billahi, da Allah kake neman tsari. Saboda kamar da muka yi bayani a baya, shine isasshe, shine mai iko akan ya hana shaytan ya cutar da kai. To sai kuma lafazin ash-shaytan, a'udhu billahi minash shaytan. Ash-shaytan, malamai suka ce wannan lafazin mene yake nufi? Suka ce asalin lafazin shaytan daga ɗayan ma'anoni guda biyu ne, ko dai daga shaqana. Shaqana, in aka ce shaqana, ma'anarsa ba'uda, yayi nisa daga dukkan alkhairi. Daga nan ne aka samu ash-shaytan, wanda yayi nisa daga dukkan alkhairi. Duk wani abin da ka sani cewa alkhairi ne, to shi yayi nisa daga gare shi. Ko kuma ya kasance daga shaqa, ma'anar shaqa shine halaka, ya halaka. Malamai suka ce duk waɗannan lafazza guda biyu zai tabbata ga shaytan. An kira shi ash-shaytan saboda irin yadda ya nisa daga gaskiya. Bal hasali ma shi ke tunkuɗa gaskiya, shi ke ƙore gaskiya, shi ke ɓata gaskiya. Ko a cikin zukatan mummunai, ko kuma a cikin zukatan tarikai ma gabaki ɗaya, kuma shi ne ke zuwa da kishiyan gaskiya. To saboda wannan ake kiran shi da sunan ash-shaytan. Ko kuma saboda ya halaka, Allah subhanahu wataala ya tsine masa albarka, yayi masa alƙawarin, yayi masa tattalin azaba mai raɗaɗi. To daga nan sai ana kiran shi ash-shaytan saboda ya halaka. Duk da kasancewa lafazin shaytan, suka ce ana amfani da shi ga duk wani wanda yake kangarare mai ƙetar hajji, sawa'un ko a cikin aljannu, ko a cikin mutane, ko a cikin dabbobi. In aka ce abu shaytan ne, to ana nufin kangararre ya ƙetare hajji, ya wuce wuri. Shi ne za ga akwai shaytanu a cikin mutane, akwai shaytanu a cikin aljannu, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi. A cikin manzon Allah yana bayani akan dabbobi akwai shaytanu a ciki, da yake cewa abubuwa guda uku su suke sanya sallar mutum ta kari idan sun ratsa maka sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce akwai mace, akwai jaki, akwai baƙin kari. In suka ratsa maka sallah, to sallanka ta kari. To shine sai sahabbai suka tambaya, shato ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, menene ya sanya shi kare, shi ma in ya ratsa maka sallah baƙin kare, shi ma sallan ta ɓaci? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce al-kalbul aswadu shaytan, baƙin kare shaytani. To kenan ashe akwai shaytanu ma cikin dabbobi. Sayyidina Umar, kamar da al-Imam Ibn Jarir ya ruwaito, ya taɓa hawa wani ingarman doki. Wannan ingarman dokin sai koma yana taƙama, ka san doki, sai koma yana taƙama, yana tako irin na fariya. Sayyidina Umar dukan shi yake yi akan ya daina taƙaman nan, sai yana ƙara taƙaman, yana ƙara wani salo-salo na taƙama da jin kai, doki fa. Sayyidina Umar ya ce kai ku sauke ni daga wannan dokin, kun ɗora ni akan shaytani. Da gangare yake yin wannan din ya sanya mishi girman kai. Ko ba ku gane ba, irin yadda zaka ga dawakai yanzu idan hakimai suka hau, sai kaga dokin da kanshi ne yake waɗansu salo-salo wanda zai ba wannan hakimin alfari da girman kai. To irin shi ne Sayyidina Umar ya hau, ya kasance yana dukan dokin wai din ya daina wannan alfarin da taƙaman, amma dokin sai ƙara wani kwanisa yake yi, sai ƙara maraicewa yake gurin taƙama da kuma jin kansa. Wannan ya sanya Sayyidina Umar ya ce kun ɗora ni akan shaytani, ku sauke ni akan wannan shaytani. To wannan yana nuna maka cewa ana iya samun shaytani a cikin aljannu, haka nan ana iya samun shaytani a cikin mutane, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin al-Imam Ahmad ya tambaye Abi Dharr yace kana ko neman tsarin Allah daga shedanin mutane da aljannu sayyidina Abu Dharr yace a ya manzon Allah a cikin mutane ma akwai shedanu manzon Allah ce kware da gaske a cikin mutane ma akwai shedanu kamar yadda ake samun shedanu a cikin aljannu to wannan yana alamta maka cewa duk wani wanda ya zama kangarare mai ketar haji to a shar'ance sunan shi shedan ila an fahimta jama'a to shine ma'anan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ar-rajim sifa ce na shedan ma'ana ar-rajim shine al-marjum wanda aka jefe shi wal matrud wanda aka kore shi daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anan ar-rajim wanda aka jefe shi aka kuma kore shi daga wato rahmar Allah subhanahu wa ta'ala kaga shedan tuntuntuntun Allah ya tsine masa Allah ya masa mugunyan alƙawari na azaba tun lokacin da ya fito na fito da Allah ya kiyin sujada ga babanmu annabi Adam ya kuma kafa hujja da cewa shi bai ga dalilin da za a ce yayi ma annabi Adam sujada bayan shi an halice shi daga wuta shi kuma annabi Adam an halice shi daga yan guba shi a irin wautansa sai yana ganin ai wuta ta fiyan ku ƙarfi ta fiyan ku daraja da haka babu yadda za a yi a ce shi madaukaki ya sujada ga makaskanci ya ketare ya kekashe kasa har yayi rashin kunya a gaban Allah yake cewa an ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila ya Allah ka danka nan wannan da ka fifita shi a kaina matukar dai ka jinkirta mun daga nan har tashin alkiyama to ni kuma sai na fatar da ƴaƴansa gabaki daya sai ƴan tsararru masu ikhlasi to tun wannan lokaci Allah subhanahu wataala yace ukhruj minha madhura madhmuman madhura aka ce ka fita daga cikin aljanna kana mai abin zargi kana mai tsinuwa Allah madaukan sarki ya nisanta ka daga rahama to tun a wannan lokaci Allah subhanahu wataala tsine mu shedan ya kasance shedan ya zama tsinanni to shine ma'anan ar-rajim bi ma'ana al-marjum wanda aka jefe shi aka kuma kore shi daga rahamar Allah subhanahu wataala waɗansu malaman suna ganin ar-rajim bi ma'ana ar-rajim بمعنى الراجم الفاعل المفعول بمعنى الفاعل ما معنى الرجيم شيني wanda yake jifan mutane da waswasi da shubuhuhi saboda kullun aikin sa kenan ai kullun aikin sa kenan yanzu ka kamo sallan ka mai kyau nagartacciya sai ya fara sa maka waswasi ka dauko aikin alkhairi sai ya fara sa maka riya ka dauko aikin Allah sai ne ne tusa maka al'ujub jin kai cewa ka wani kana fa kokari fa ka wani ai irin kokarin da kake yi a garin nan ko anya a samu kaman ka sai shedan ya ce nuna maka haka babu kaman ka fa ka fi kowa fa to kai yanzu shiga ma aljanna ne kake jira ai kawai kana jira ne kawai kamar ka shiga aljanna ka tashi saboda irin abubuwan nan da kake yi kai ne fa ka fara yin kaza kai ne ka fara kirkiro kaza kai ne ka fara yin kaza sai ta kawo maka wadansu abubuwa da kai ne alkhairi hikimar sa nan shine sanya maka al'ujub karka jin cewa kana bin Allah bashi shikenan ya halakar da kai ko kuma ya sa maka alkibru ka fara rena mutane kana ganin to aje cikin mutane nan ba kamana ba wanda ya kai ni na fi su ilimi na fi su tsoron Allah na fi su kaza na fi su kaza cikin su waye ya haddace Qur'ani kamana babu waye yake kaza banda ni babu sai ka fara tunanin to ajin mutanen nan duk suna kasa da ni ke to duk wannan yana daga cikin irin jifan da shedan ke ma mutane ko kuma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa idan ka shiga sallah akwai wani shedani da ake kiran shi khinzabu shi aikin sa kawai shine ya rika sanya maka waswasi aikin sa kenan khinzabu shi kawai rika sanya maka waswasi ka fara sallan ka taryan taryan kawai sai ka shiga cikin wani rudani a su watsaya wai na mai ruku'u ko arka'an farko kai ban yi farku'u ba anya nayi kuwa a'a ban yi ba anya nayi a'a ban yi ba sai sallar ta balbalce maka daga lokacin waswasi kenan waswasi kenan to akwai irin wannan zaka ga kai akwai ma irin waswasin da zai sa maka akan Allah ko akan annabi ko akan addini kana zaune sai ka ji wani mummunan tunani na zuwa maka akan Allah mutane da yawa suna jin wannan sai shedan ya rika nuna maka wai anya da gaske ne wai Allah ya san koni wai da gaske ne shin Allah zai tashi kiyama kuma yi hisabi wai da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallama kaza wai da gaske ne akwai tambayan kabari sai ta sanya maka miyagun tunani akan al'amarin addinin ka shine hadisi yazo a cikin sahih muslim wani sahabi yake cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai dan su miyagun tunani da muke ji a cikin zukatanmu idan da mutum zai furta to sai ya kafirta ko kuma in da mutum zai wato mutum yana jin nauyi kwarai da gaske a ce ma zai furta wannan kalma yace manzon Allah me zaka ce akan wannan sai annabi yace zaka sarihul imani wannan shine tsatsan imani me yake nufi ka ji mummunan tunani har ka dauka wannan tunanin hadari ka dauka cewa fito da wannan tunanin zai iya kafarta mutum ka dauka cewa abu ne mai nauyi ma mutum ya iya fito da wannan tunanin to yayi nuni akan cewa zuciyanka akwai imani shedan yake neman ya yawo da hankalinka ila kun gani shine annabi ya bamu misali yace shedan yana iya zuwa mu daya daga cikin ku sai ya nuna maka cewa kaga Allah shi halicci sama Allah shi halicce ka Allah shi halicci ƙasa to shi Allah wani halicce shi ka ji mummunan tunanin waswasin kenan shimfida zai maka Allah shi halicci sama Allah shi halicci ƙasa kana cewa eh haka ne Allah shi halicce ka eh to shi Allah wani halicce shi kun gani to idan ka ji irin wannan muguwar aqidar mummunan tunanin annabi ya ce kai tofi a gefanka na hagu kai isti'aza kai haka tutututup a'udhu billahi minash shaitanir rajim huwa al-awwal wal akhir wal zahir huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim ka karanta wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ji wannan mummunan tunanin ya tafi wai duk ina kawo irin kofofin da shedan ke jifan mutane da waswasi ne a cikin aqidanka yana son ya gurbata maka aqida ya sa maka shakka akan Allah ko akan annabi ko akan alkiyama ko akan gaibu ko akan kaddara ko akan mala'ikun Allah ko akan aljanna ko wuta ko akan kabari ko akan wani abu kamar da haka sannan yakan so kuma ya jefa ka cikin shubha a cikin sallah kamar yadda muka kawo wancan cikin hanyoyin da yake bi shine yana iya zuwa ya ratsa maka sallah kana cikin sallah sai zo ratsa sallah da wannan ne manzon Allah yake cewa idan ɗaya daga cikin ku ya tashi zai sallah to ya riƙe sutura ka sanya sutura a gabanka kuma ka kusance suturan kamar zira'i uku tsakankaninka da suturan annabi yace kar ka bari wani ya ratsa maka tsakankaninka da wannan suturan to amma akwai wata fahimta gurguwar fahimta da waɗansu mutane ba sa ganewa sai mu tashi mutun ya tashi zai sallah ba zai sa suturan ba sai ya koma can baya sai ya ce to waye zai zo ratsa mu shi a iya fahimtan shi tunda bai ga mutane na mururi ba to ai ba wanda zai zo ratsa to dan uwa wannan gurguwan fahimta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah ne fa shedan yazo zai ratsa mishi sallah annabi ya shake shi yace har sai da naji sanyin harshen shi a hannuna wato sai da harshen shi ya zazzabu annabi yace sai da naji sanyin harshen shedan a hannuna wannan yana alamta maka ashe shedanu na ratsa maka sallah da karka ce ai kai din baka ga mutane ba to ai ko ban sanya sutura ba ba komai to waye zai zo ya ratsa shedanu na iya zuwa su ratsa maka sallah ila an fahimci wannan da kyau musamman shi ma ga annabin shedani ne so ya ratsa mishi sallah annabi ya shake shi ya cikume shi da ƙarshe annabi ya ingice shi to kaga duk wannan yana daga cikin irin hanyoyin da shedan ke bi yana jefa maka shubha da waswasi da kuma ayyin saban Allah subhanahu wataala cikin ababen da shedan ke bi ya jefa maka waswasi da shubha kamar yadda nace yana iya fitine ka kawai ya sa maka kawai ya baka tashwishi tashwishi shine kawai ya damun ka waye wani sahabi ne ya kwanta sai ya mafarki cewa gashi an tsinke mai kai ba ya mutu kenan ba to amma kuma da aka tsinke mishi kan gashi yana jin kan abu je yana san zai kama kan kan na ta gudu shine yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ya fassara wannan mafarkin annabi ya ce haba mutum zai je kawai shedan ya gaba wasa da shi kuma ka zo ka ce mafassara hankan mafarki kawai shedan ne ke neman ya wasa da kai kai ka taba ganin mutumin da aka tsinke mishi kai kuma yana ta jin kan abu je zai kama kan kun ga wannan kawai shedan ne ke neman ya wasa da hankalinka to ire-iren waɗannan abubuwa duk yana daga cikin tadodin shedan wanda ke neman ƙarin bayani akan al'amarin shedan mun karanta littafi ma'arakatu shaytan ma'abanil insan wanda ba mu dade daga mashi ba kafin azumin nan wanda muke karanta a cikin masallacin albarkawa idan mutun ya bibiyi karatu insha Allah ta'ala zai samu bayani akan shedan sosai Allah ka tsamar da mu daga shedan to shi ar-rajim ma'anan shi shine al-marjum wanda aka jefe shi ko kuma wanda yake jifan mutane da waswasinsa da shubuhoyinsa to shine sai kake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya Allah na fake a gare ka ya Allah ina neman taimakonka ina tabbatar maka da cewa kai ne isasshe buwayayye kai ne mai iko akan komai ni kuma ya Allah ni mai rauni ne ya Allah na fake ina neman ka tsare ni daga wannan halakakken wanda ya nisa daga dukkan alkhairi da shi da rundunansa ya Allah ka tsare ni daga gare shi da duk abin da yayi ko ya ja maka kanshi tsino aka tsine masa to ya Allah ni ka tsare ni daga wannan kuma ya Allah ina mai neman ka getta mun bakina ka tsarkake mun bakina ka tsaftace mun bakina in karanta maganarka in dace da alkhairi da albarkatun da ake samu a ciki in samu kuma in aiki da abin da kake umurtana wannan shine ma'anar isti'aza kila an fahimta abin da yasa na dan tsawaita bayani anan ba haka karatun ya kamata ya rika zama ba saboda isti'aza wato kaman kusan duk dai wanda zai karatu kamar yadda muka karanta to magana mafi inganci wajibi sai ya karanta ta kuma ko yau ko gobe ko jibi daga nan har shekara 100 sai dai malamai sun yi bayani akan cewa yaushe ne ake yin isti'aza a baya mun yi bayani akan cewa yayin da zaka fara karatun alqur'ani to idan zaka fara karatun alqur'ani daga farkon sura wannan wajibin ya karu a wurin malaman da suka tafi akan cewa wajibi ne ko kuma mustahabbancin ya karu a wurin malaman da suka tafi akan cewa mustahabbi ne to yanzu idan zaka fara kuma daga tsakiyar sura fa to shi ma a wannan lokacin idan kai isti'aza shikenan ya wadatar zamu yi magana akan bismillah insha Allah ta'ala a zaman mu na gobe shi ma zaka ji lokutan da bismillah take zuwa da hukunce-hukuncen abin da yake da alaka da bismillah amma idan da kwazo za ku yi karatu bai daya sai mutum na farko ya isti'aza to sauran ba sai sun yi isti'aza ba kila musaffa za a yi ko kuma irin karatun da ake a masallaci ana karantar da alqur'ani sai malamin ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya fara karatu to a wannan lokacin duk wani wanda yazo zai karatu bayan malamin ba sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba in yayi yayi in yayi isti'azan yayi amma in bai yi ba to isti'azan da malamin nan yayi ya dauke masa wato ko a gurin malamin da suke ganin wajibi ne to wannan wajibin ya fadi saboda wancan malamin ya riga yayi ko kuma a musaffa gangaren na farko ya fara yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim to sauran idan za su ci gaba da karatu ba kuma kowa sai yayi nashi a'udhu billahi ba a'udhu billahi farko din can ya riga ya gamsar babu bukatun kuma sai an sake maimaita shi. Yama musulmi ko mun fahimci wannan da kyau, to wannan a takeicen takeice abin da ke da alaka da isti'aza kenan. Insha Allah ta'ala gobe za mu magana akan abin da ya shafi bismillah, daga nan sai a fara karatu a cikin Fatihatul Kitab din. Muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana, Allah ka gafarta mana, Allah ka ɗaukaka darajojinmu, Allah ka karɓi ibadunmu, Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Idan akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu amsa daga nan sai mu karkare. Na'am, wa alaikum salam.